Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia, sashin Hausa na muryar Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 2549 da kuma 60 a matsakaicin zango. Abin da ya mai da ke jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar Viewer Africa na zangon FM akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalal FM da kuma niyya a birnin Kunni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a kodiyaushe muna nan a shafukanmu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Yau Litinin 2 ga watan Oktoba shekarar 2017. Mahmud Lalo ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba muke farin cikin kasancewa tare da ku a shirinmu na karfe 6 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato 5 kenan na safe agogon Ghana karfe 1 dare a nan Washington DC. Ga kanin labaran duniya.
Shugaban Amurka Donald Trump ya ce sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya daina bata lokacinsa wajen neman tattaunawa da Koriya ta Arewa. Gwamnatin yankin Catalonia ta fadi da safiyar yau Litini cewa sakamakon da aka fara samu na ƙuri'ar raba gardamar da aka kada ya nuna cewa kashi 90 cikin 100 na waɗanda suka kada ƙuri'ar jiya Lahadi na buƙatar gwamnati ta ayyana ƴancin kai daga Spain. Sannan kungiyar ISIS ta yi ikirarin kai hari a tashar jiragen ƙasa ta Marseille a ƙasar Faransa.
Those that are making noise about the stability of this country.
Waɗanda suke suce-suce kan rabin kan ƙasar nan ba haife su ma lokacin da aka samu incin kai a ƙasar nan ba san ma abin da zai sa a samu dunkulaliyar ƙasa ɗaya ba.
Shugaban Najeriya kenan Muhammadu Buhari yake jawabi a gaban dakarun ƙasar da ke yakar kungiyar Boko Haram mai duguri. To a yan watannin nan ba masu fafutukar Biafra ne kadai suke so su balle ba. Yankin Catalonia na ƙasar Spain da kudancin Kamaru a ƙasar Kamaru zuwa yankin Kurdawa da ke Iraki da wasu sassan duniya. Ana ci gaba da samun fafutukar ƴan aware. To ko me yasa suka fuskanci turjiya?
In aka ce za a yi haka sai duniyan gaba ɗaya zai rikice. Shi yasa ba a so ana barin ƙasashe suna cewa su za su balle ba.
Sannan za ku ji dalilin da yasa kudancin Kamarun ke neman ƴancin gashin kansa da kuma fashin bakin da masana suka yi kan jawabin shugaba Buhari na cika shekara 57 da Najeriya ta yi. Baya ga shirin Ciki da Gaskiya da Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar. Amma da farko ga labaran duniya.
Assalamu alaikum saurare ga labaran. A wani al'amari mai kama da tarar numfashin babban jami'in diplomasiyyar gwamnatinsa, jiya Lahadi, shugaban Amurka Donald Trump ya ce sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya daina abin da ya kira bata lokacinsa kawai wajen kokarin tattaunawa da shugaban Koriya ta Arewa. A wasu jerin sakonnin Twitter, shugaban na Amurka ya ce ka daina wahalda kanka Rex, za mu yi duk abin da ya zama dole. ‘Yan sa’o’i kaɗan bayan aika wannan saƙon, sai Trump ya yi ƙarin haske cewa rangwantawa da lallashin ɗan rokar Koriya da aka shafe shekaru 25 ana yi bai haifar da koko bai jawo alfanu ba, ta yaya zai yi a yanzu? Clinton ya kasa, Bush ya kuma kasa, Obama ya kasa, amma ni kam ba zan kasa ba. Koriya ta Arewa ta bayyana baro-baro cewa tana ɗaukar lakabin mai roka da Trump ya yi ma Kim Jong-un, wanda ya gaji mahaifinsa Kim Jong-il bayan mutuwarsa a shekara ta 2011 a matsayin zagi. A yayin da shugaba Trump ke aikawa da saƙonnin na Twitter, wata mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka Heather Nauert ta faɗi ta kafar Twitter cewa Koriya ta Arewa ba za ta taɓa mallakar fasahar nukiliya ba. Kuma ko hakan zai kasance ta hanyar diplomasiya ko ta ƙarfi da yaji ya rige ga gwamnatin. Tillerson dai ya yi wato da yake birnin Beijing kwana guda kafin nan ya faɗa cewa Amurka wato na da kafar diplomasiya ta kai tsaye tattaunawa da Koriya ta Arewa kan batun ci gaba da gwaje-gwajen nukiliya da makamai masu linzami.
Gwamnatin yankin Catalonia ta faɗi da safiyar yau Litinin cewa sakamakon da aka soma samu na ƙuri'ar raba gardama da aka gudanar ya nuna cewa kashi 90 na waɗanda suka kaga ɗauriya a jiya Lahadi na buƙatar gwamnatin ta ayyana ƴancin kai daga Spain. Mai magana da yawun gwamnatin yankin na Catalonia Jordi Turull ya ce ƙuri'a sama da miliyan 2 daga cikin ƙuri'u miliyan 2.26 na goyon bayan ƴancin kai ne. Shugaban Catalonia Charles Puigdemont ya faɗi gabanin cewa zai yi gaban kansa wajen ayyana ƴancin kai daga Spain, muddin masu kada ƙuri'a sama da kashi 50 suka zabi ballewa. To sai dai gwamnatin Spain ta ki samsam. Jami'ai daga yankin na Catalonia sun ce mutane sama da 800 sun ji raunuka bayan da ƴan sanda suka nemi hana mutane kada ƙuri'a. Kotun kundin tsarin mulkin Spain ta tsage dokar da majalisar dokokin yankin ta kafa ta gudanar da zaben, amma duk da haka aka gudanar da shi.
Kungiyar ISIS ta ikirarin kai wani harin ta'addanci na daba ma wasu mata biyu wuƙa har lahira a wata tashar jiragen ƙasa da ke Marseille a ƙasar Faransa jiya Lahadi. Kungiyar mai tsauraran ra'ayi ta ikirarin ne ta kafar labaranta a hukumance. Wani mutum wanda ya ɗaga murya yana cewa Allahu Akbar shi ne ya daba ma matan biyu wuƙa kafin sojojin Faransa su bindige shi har lahira. ‘Yan sanda sun rufe tare kuma da killace tashar, sannan nan da nan ministan cikin gida Garrett Colum ya ruga zuwa Marseille ɗin. Masu gabatar da ƙara a madadin gwamnatin Faransa sun fara bincike irin na ta'addanci, to amma har yanzu Colum bai ayyana harin a matsayin na ta'addanci ba a hukumance. Hoton bidiyon da ‘yan sanda suka bayyana ya nuna wanda ake zargin na daɓa ma mace ta farko wuƙa. Sai ya ɓace can sai ya sake ɓulla ya kai mata biyun hari. Haka kuma mutumin ya ruga ya dumfari sojoji sai suka masa wato sai suka buɗe masa wuta suka kashe shi. Har yanzu ba a bayyana ma jama'a ko waye maharin da kuma waɗanda ya kashe ɗin ba.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. ‘Yan sandan Canada sun kama wani ɗan asalin ƙasar Somalia wanda ya kaɗe wani ɗan sanda da mota a wajen wani filin wasan ƙwallon ƙafa da ke Edmonton, sannan ya ta daɓa masa ɗan sandan wuƙa kafin ya gudu. Daga bisani mutumin ya buge wasu masu matafiya da wata mota ɗaukar kaya yayin da ‘yan sandan suka faforo shi da daren jiya da daren ranar Asabar. Dukan mutanen biyar ɗin na asibiti saboda raunukan da ba a bayyana yanayinsu ba, da maharan da waɗanda ya hara babu wanda aka bayyana sunayensu ga jama’a. To amma Marlin Degran mataimakin kwamishinan rundunar ‘yan sandan Canada ya ce wanda ake zargin wani asalin Somali ne mai neman mafaka irin ta ‘yan gudun hijira a Canada, wanda ake zargin sananne ne ga hukumomin ‘yan sandan Edmonton na Canada. Degran ya ce an taɓa tsaida mutumin aka masa tambayoyi a shekarar 2015 saboda tsauraran ƙa'idojinsa, to amma bai cancanci tuhuma ba bayan da aka yi masa cikakken bincike. Shugaban ‘yan sandan Edmonton Rod Nech ya ce wanda ake zargin na da wata tutar ISIS cikin motar da ta kaɗe ‘yan sandan, amma hukumomi sun ce da alamar shi kaɗai ya aikata wannan hari. Labaran duniya kenan ku saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. A Najeriya a karon farko shugaba Muhammadu Buhari ya ziyarci birnin Maiduguri da ke jihar Borno domin ganawa da rundunar sojin ƙasar da ke yaƙi da mayakan Boko Haram, yayin da Najeriya ta cika shekaru 57 da samun ‘yancin gashin kai. Ga rahoton da Haruna Dauda biyu ya aiko mana.
Shugaba Muhammadu Buhari ya fara jawabinsa ne yana mai cewa, ya ce zan godewa gwamnan jihar Borno wanda ya tsayin daka duk tsawon wannan lokaci na rikicin duk da matsalar rashin lafiya da nake fama da shi kusan na watanni 6, ban manta da ku ba. Shugaba Buhari ya kuma tabbatar ma rundunar sojan cewa ƙarƙashin wannan shugabancin nasa akwai kuɗaɗe da dama da ƙasar za ta iya samarwa don taimakawa ayyukansu. Ya ce ba mu kaucewa hanya ba, muna nan mun yi tsayin daka tun daga lokacin yaƙin neman zaɓe har izuwa yau game da matsaloli guda uku da muka sa a gaba.
Unless the country is secure, nobody can do his job.
Yace na farko shine batun tsaro, kuma ba an samu tsaro a kasar ba, ba wanda zai aikin shi kamar yadda ya kamata. Na biyu shine batun tattalin arzikin kasa, dole ne mu sawa matasan mu ayyukan yi da ke fitowa daga jami'o'i da ma wasu makarantun. Na uku kuma dole ne mu kashe cin hanci a kasar nan ko ta wani irin fuska.
Those that are making noise about the stability of this country.
Waɗanda suke surce-surce kan rabin kan ƙasar nan ba haife su ma lokacin da aka samu ‘yancin kai a ƙasar nan, ba san ma abin da zai sa a samu dunƙulalliyar ƙasa ɗaya ba.
The security of this country is in the hands of God
yace batun tsaron kasan nan yana hannun Allah kuma yana hannun ku jami'an tsaro idan ba ku yi sayin daka ba ku za a fara illatawa Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya
to gabanin wannan ziyarar shugaban Najeriya yayi awa al'ummar kasar jawabi kan bikin cikar kasar shekaru 57 inda ya taba bututuwa da dama a wannan rahoto da Umar Faruk Musa ya hada mana daga Abuja Malam Muhammad Ai Usman wani kwararre a fannin yaki da cin hanci da rashawa ya fara da wannan tsokacin
a zahiri za a ce ana samun nasara to amma nasarar kware-kwaren nasara ce domin idan ka duba tun farkon shigowar gwamnatin gwamnatin ba ta fitar da wani tafiya agenda wacce za a ce wannan ta yaki da cin hanci da rashawa bace sannan ana tafi har aka samu wato mutane da suka zama na kusa ne kusan kusa da ita fadar gwamnati misali idan ka dauki tsohon sakataren gwamnati wanda aka dakatar da shi Babar Cirlawal kaga ga zahirin abubuwa sun fito bayanai da rahotanni sun fito an kafa komiti akan Babar Cirlawal bi an rubuta wannan rahoto an nika har yanzu ba wani mataki da aka dauka akai haka idan ka dauki shugaban hukumar leken asiri ta kasa ambassador Ayo Oke dala miliyan 44 aka samu a jibge a wani gida a Lagos kowa ya ga wannan kusancin sa da gwamnati ne menene dalilin da yasa ba dauki wasu kwararren matakai da za a ce an fito sannan shugaban ita kanta hukumar yaki da cin hanci da rashawa din ta EFCC Ibrahim Magu majalisa ta yi ta korafi a game da cancantar Magu
Malam Muhammad Ai Usman kenan wani kwararre akan fafutukar yaki da cin hanci da rashawa a tattauna da ne da shi a Abuja a sha'anin tattalin arziki kuwa shugaban Muhammadu Buhari ya nuna irin nasarorin da gwamnatin ta samu musamman wurin kokarin da ta yi bangaren mai da sha'anin noma inda yace sha'anin noma ya haɓaka kwarai da gaske to sai da wani kwararre akan sha'anin tattalin arziki Malam Shu'aibu Idris yana bayyana mun a fira da nayi da shi cewa lalle duk da irin nasarorin da shugaban Muhammadu Buhari ya zayyana har yanzu fa ba a gani a ƙasa ba
wato ƴan ƙasa ba su riga sun fara gani a ƙasa ba illa banda misali a ce an ga alƙaluman ci gaba da tattalin arzikin ƙasa ya samu kun ba wajen maganar noma ba babu wani wurin da za a ce an samu ci gaba ma'ana wutar lantarki ba ta gyaru ba in ka dubi kuma masana'antu watakila in ba kamar guda biyu ko uku da za mu ce mun san cewa an yi su ba za ka ga har yanzu ma'ana ba ta canza gani ba
Umar Faruk Musa mura Amurka a Abuja Najeriya
to dangane da rikicin masu neman yancin gashin kai da ke amfani da harshen ingilishi a kudancin Kamaru lamarin da ya sanar da jikkata wasu mutane a jiya Lahadi abokin aikinmu Ibrahim Jirmai ya tambayi kakakin kungiyar masu fafutukar da ke zaune a nan Amurka dalilin su na neman yancin kai
So my name is Ndumboy Boy, and I'm the spokesperson.
Yace sunana Ndumboy Boy, ni ne kakakin ungiyar masu fafutukan neman yancin kudancin Kamaru. A yau mun yanke shawarar cewa muna so mu sami yancin kanmu daga wannan hadakar da ke musguna mana. Sannan muna son Majalisar Dinkin Duniya ta aiwatar da matsayin nan mai lamba 1068. Sannan ta amince da gwamnatinmu a matsayin cikakkiyar mamba ta 194 a zauren majalisar. Sannan mamba ta 55 a kungiyar tarayya Afirka.
Fasarar kalaman kakakin kungiyar da ke fafutukan neman yancin kai kenan a Kamaru da ke zaune a nan. Bayan watannin nan fafutuka irin wannan na ƙara zafafa inda a Najeriya da Spain da Iraki da wasu sassan duniya ake fuskantar wannan matsala ta ƴan aware. Wakilin Hassan Maina Kaina ya yi mana dubi kan abin da ke haifar da irin wannan fafutuka kuma tambayar kenan da ya fara yi wa Dr. Abubakar Umar Kyari masanin siyasar duniya a wannan rahoto nasa.
Na farko akwai waɗanda su sun gaji da irin zaman da ake yi ko kuma suna tunanin cewa ko dai ana musguna musu ko kuma ana take musu haƙƙi ko kuma akwai waɗansu buƙatu da suke so kuma babu alamar cewa wannan bukatun za a biya musu wato kamar irin korafin da su mutanen Biafra kenan suke yi al'umma Isle da kuma Scotland a Burtaniya akwai kuma waɗanda tun farko ma da mun ƙarfi da yaji aka sa su a cikin ƙasar da yanzu suke ciki wato ko dai a lokacin mulkin mallaka ko kuma yakan su aka ci su wato kamar abin da yake faruwa a su Catalonia kenan da kuma Crimea da kuma rarin musulmin Russia akwai kuma irin waɗanda rigiman shugabanci ne irin abin da yake faruwa a Sudan ta Kudu kenan wato kenan kaga dalilan daban-daban yawa suna da nasaba da tarihi da zamantakewa da tattalin arziki da kuma sauransu
to shin me yasa ƙasashe ke ɗar ɗarin balin wani yankin su ya balle Tambayar kenan da na sake wa ambassador Suleiman Dahiru.
In aka ce za a yi haka sai duniyar gaba ɗaya zai rikice. Shi yasa ba a so ana barin kasashe suna cewa su za su balle ba. Ka san kowanne ƙasa za a samu wata shiyya da za ta yi korafi cewa ba a musu adalci.
Abubakar A. Tsanni, mabudin bargo, shine shugaban kungiyar ƴan kishin ƙasa ta Think Nigeria First Initiative. Kuma ya ce komajin raba Najeriya na damun kungiyar su kwarai da gaske.
Ai dukkan wannan rashin fishin kasashen su da jama'a ta shike kawo waɗannan. Yanzu kwanan da muke wani taro a Lagos, taron zaman lafiya, wanda shi kanshi kanan Kano wanda shugaban ƴan Araba ta sa har da kannan shi suka zo kuma dukkan su sun yarda da cewa a zauna lafiya. Kuma yanzu haka da shi da tawagashi zamu je da su America satin nan mai zuwa. Da zamu je mu yi wani call na zaman lafiya na wajen sati uku a America. So kaga cewa duka abubuwan wasu ne ke politicizing din shi.
Wani tasiri irin wannan komaji ke yi ga kasashen? Tambayar kenan da naiwa Dr. Abubakar Umar Kare.
A wani lokaci ma akan yi yaki kuma a ɗau makamai ana sunku kamar da abin da ya faruwa a Spain lokacin da ƴan lardin ba su ɗau makamai ko kuma a Ireland ta arewa inda IRS irin su ma suka ɗau matakai. Sa'annan ko babban ma tasirin da yake shi ne rashin tabbas da yake sawa. Wato a kowane lokaci ba za ka iya cewa ga irin makomar da wannan kasar take da shi ba. Wani babban tasiri shi ne game da tattalin arziki.
Hassan mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Bari in dauko misali da Sudan sai in gaya muku. Su sun yi kasassafa sun raba sun zarce shiga uku. Kullum rigima suke yi da juna sai in faɗa muku. Sun ɗauda na sani kuma ke ya ce alasa buga na batuna.
Agogon nan na cewa karfe 1 na dare ne da minti 17 ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. A wannan mako ma muna kan batun nan ne na wasu ma'aikatan wucin gadi na babban bankin Najeriya su fiye da 500 waɗanda bankin ya sallama bayan da biya su wasu kuɗaɗe na sallamar. Ma'aikatan sun yi korafin cewar waɗannan kuɗaɗe ba su kai abin da ya kamata a biya su ba, saboda sun yi aiki fiye da shekara guda a wannan banki. Dokokin bankin a cewarsu sun tanadi cewar duk wanda ya yi aiki na wucin gadi fiye da shekara guda tilas a ɗauke shi a zaman cikakken ma'aikaci. A makon da ya shige kakakin waɗannan ma'aikata su fiye da 500 wato Bulus Daniel ya fara mana bayanin irin abubuwan da suka fuskanta da kuma irin koke-koken da suka kai da kuma wuraren da suka kai koke-koken nan. Yau zai ci gaba da bamu wannan bayani.
Daga wajen shikenan sai muka jawo su zuwa National Assembly. Mun rubuta ma National Assembly sai suka kira mu. Da suka kira mu su ma sun kawo CBN akan cewa su zo a National Assembly. Dukkan su sun zo. Shine National Assembly sun gaya musu kudin da da muka karba na fari 2009 ne, October 2009. While National Assembly 2014. So National Assembly sun tambaye su ina schedule na kudin da aka biya. Kaga inda ka san akan cewa an yi wuruwuru kenan, an yi wuruwuru sosai a wajen kenan. Ba za su iya fit da schedule wanda suka yi amfani suka biya mu kudin nan ba. National Assembly sun ce musu, to in ba kun yadda akan cewa kun biya su hakkin su, me yasa za ku sake kara musu wani abu? Yaya za ka zo ka rike mutum shekara 20, shekara 5, shekara 10, daga baya ya zo sufa sai ka ce masa ya tafi ya je ina? Maganan da National Assembly ta gaya musu mu je ina, in dai su ne aka ma yayan su haka su za su ji dadi, ba su iya su yi magana ba. Daga farko har karshe laifin da yana kansu ba su iya su yi magana ba. So daga baya Nigeria State National Assembly ta zo ta rubuta ma gwamnati akan cewa su dawo da kowa, su biya ma kowa hakkinsa ko kuwa su dawo da mu a Central Bank as a full stop. So gwagwarmayar nan da muke yin shi mun ce dole tunda yake wannan lokacin change ne. In dai gwamnatin nan ta ce lokacin change ne, wannan dole wannan abubuwa su sake. So kuma wannan yakin da muke yi muka ce ba za mu taba dena ba, ba za mu taba janyawa ba, dole sai sun biya ma kowa hakkinsa. Mu ba 'yan Ghana bane, mu ba 'yan Niger ko 'yan Cameroon bane, mu ma 'yan Najeriya ne da ce dai akwai yaran gwamnati ko yaran senators a wajen da yanzu wannan maganar nan da nake ga maka din nan da komai ya kare tuntuni
ato ba ma kun ji majalisa ma majalisar ta ce dawo da ku ba shin wani committee kuka samu nema
committee na banki wannan committee na public hearing ne sune da suka invite dinmu shine da how the house ne shine the whole house ta zo ta passin wannan resolution din
kuma duk da haka bankin ba su dawo da ku ba
duk da haka ba su dawo da mu ba so mun dawo kuma mun sake komawa wajen Attorney General of the Federation Minister of Justice shi ma ya rubuta musu su je su dauki mataki akai su sake rubuta mashi su ga mashi abinda suka yi akai
zamanin waye ne yake Attorney General
wannan Mr Malami Abubakar
oh kwanan nan
na kwanan nan wannan shekaran nan cikin wannan January shine ma ya tura musu letter daga baya kuma National Human Rights ta sake tura musu to wannan bankin da tana haka wannan CBN da ta ce CBN shine babban banki na Nigeria da tana haka yaya commercial banks Zenith banks UBS suna so su su wani legacy ne ko wani abin nan ne wani mataki ne su commercial banks suna so su ta dauka da ma'aikatan su a yi ta zalunta mutane kenan
bulus ba mu labari waɗannan mutane 500 din yanzu yaya a ina suke da zama wace irin rayuwa kuma suke
mutane 500 din da na fada kan cewa ni ne shugaban su wayansu suna Lagos wayansu suna Abuja wayansu suna Sokoto Maiduguri Enugu Sokoto Bauchi Kaduna Jos Duka Federation din shine kowa mutane akwai wanda sun mutu akwai wanda kuma sun sufa ba za su iya kamar akwai wanda sofi sojoji wanda sun yi service sun retire a gidan soja sun dawo kuma sun service CBN kuma shekara 10 kuma wayannan zaka samu shekarun su ya kai wajen shekara 80
to kamar wanda suke raye in ma wani abu ya faru a iya neman su amma waɗanda suka rasu kuna nufin kuna ke kai kamar kuna magana da magadan su kenan
ai wanda sun rasu suna da yara in ba su da yara suna da mata wanda suka rasu so yaran su zasu zo su karba zasu karbi hakkin su hakkin baban su ne dole kuma su karba
ba mu labari shi dai yanzu babban banki na kusan zance a ganin sa kamar a yadda hirar nan ta nuna kamar sun gama da ku duka hanyoyi kun bi ba saurara ba amma ga wannan takarda ai da kuka ce daga ma'aikatar shari'a kun ba da ya kamata da kun ba da wani lokaci ko me zai faru ai
mun ba su lokaci in ka dubi wannan takardar da majalisa suka bayar tun 2014 kuma an ka dubi wannan na Minister of Justice in January in ka dubi kuma na National Human Rights watan uku ne a wannan shekara da a ce wannan majalisa sun ba da doka akan cewa a sallami mutane wallahi dan na tabbatar maka akan cewa wata daya yayi yawa zaka ga CBN ta dropin ta sallami mutane a aiki amma don abinda nake ga maka abinda yasa har yanzu ba su doki mataki a kai ba don saboda ba kannen su a ciki da a ce akwai kannen su ko ɗan wasu
sallama dazu kike faɗa ko dawo da su
har wannan da nake ga maka da a ce akwai yan uwan gwamnati ko deputy governor suna ciki mu akwai wasu yan uwan gwamnati wanda yanzu ne aka ba su appointment da a ce suna da yan uwa ciki da su ne suna kai akan cewa ai gwamnati ya kamata mu dauki mataki akai amma don saboda tunda yake bayan uwa su a ciki so shi yasa suna manan wannan wulakancin suna so ko je su kashe mu ne
yo bulus kai yanzu kana ganin kanka a matsayin don saboda kana daukar kanka a matsayin talaka ne kenan yake yasa wannan abin yake samun ka
ai da ce daga gwamnati nake yanzu gwamnati yana bani note ina kai masu CBN gwamnati ko director mai su za su bani appointment a cikin gaggauce ko ana dauka ko ba dauka
bulus da son samu ne ya kamata ya zama kun rungumi wasu sana'o'i kafin kuma menene zai faru ina kamar kuskure kuke kawai ku zauna kuna ta jiran gawan shanu
ba wai kuskure bane hakimu ne dole kuma mu pushin din hakimu dole sai an yi gaskiya akai gaskiya ne muke pushin akan cewa dole sai an zaluncin da aka mana dole sai an biya hakimu
tunomin gwamnati nawa ma zaka yi tunawa waɗanda kuka yi aiki da su a nan babban banki
mun yi wanda da ya sallame mu aiki shine Soludo mun yi aiki da Sunusi ne da
Joseph Sunusi Sanusi na tuna akwai Sunusi guda biyu akai
wallahi malam da nake tabbatar maka
ne martaba yanzu sarkin Kano Muhammadu Sunusi
da nake tabbatar maka nan sohofi a cikin mu lokacin Joseph Sunusi ya ce wayancan sohofin nan su kawo yaran su za dauke su a aiki shikenan sai a sallame su da 1.5 a lokacin shekara gwane shekara goma da suka shige a lokacin kuma ba wai za a saleme su kawai ba fa za a dibi yaran su a ciki a lokacin kenan wane shekara 13 da suka wuce kenan baranta ya ace yanzu ka zo ka sallami mutum baka dauki yaran shi ba kuma baka bashi hakkin shi ba a lokacin Joseph Sunusi kenan wannan gwamna din nan da nake fada wannan na sabon gwamna din duk wayannan su justice minister of justice majalisa da national human rights a nashi lokacin ne shine aka rubuta mashi duk wayannan letter kuma ba matakin da ya dauka kai
karshe me kuke so ku ga kuka fi so ayi kuna kira da adawo za ku yi aikin an dawo da hukumar kison dai wasunku sake dubawa a ba su wata sallama mai kyau saboda su ci gaba da rayuwarsu
abinda muke so babban banki CBN ta dauka shine wanda suna sun kai lokaci sun kai pension a sa su a pension a biya ma kowa hakinsa wanda kuma sun ga yana suna da karfi da za a dawo da su a dawo da su kuma backdating a ba ma kowa a sa a ba su tagardu permanent appointment din su
kamar kai ai kana da karfi bulu
yana da karfi zan iya yin aiki in sun dawo da ni zan yi
Bulu sai zama tuntubi waɗanda musamman ma gungiyar kwadugo don mu ji yaya take ciki kan wannan lamari naku in Allah ya yarda
to mun gode sosai mun gode sosai ga tagaddun komai dai mun hada da wanda dai aka dauke su wanda da suna da ƴan uwa a ciki ga su duk anan da kuma wayannan colleagues ina wanda nace ina tsaye a madadin mutane duk wai 500 duk sunan su yana ciki da kuma wayansu appointment da kuma letter na majalisa da na sunan Jaya Lebo da kuma Minister of Justice da kuma na su National Human Rights da kuma Labor Act duka invitation komai ga letters din duka duk documents din ga su anan dai na kawo su
Mr. Bulus Daniel kenan kakakin ma'aikatan wucin gadi su fiye da 500 waɗanda babban bankin Najeriya ya sallama daga bakin aiki. A shirinmu na gaba za mu nemi jin ta bakin kungiyar kwadago ta Najeriya game da wannan korafi da suka yi ganin cewar sun ce har da kungiyar kwadagon ta Najeriya cikin waɗanda suka kai ma kuka kuma suna ganin kamar cewa wannan kungiyar ta ha'ince su. A kasance lafiya.
Yanzu kuma sai labarai a takaice. A wani al'amari mai kama da tararrun numfashin babban jami'in diplomasiyyar gwamnatinsa jiya Lahadi, shugaban Amurka Donald Trump ya ce sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson na wato ya abin da ya kira yana bata lokacinsa ne kawai wajen kokarin tattaunawa da shugaban Koriya ta Arewa. Gwamnatin yankin Catalonia ta faɗi da safiyar yau Litini cewa sakamakon da aka samu na wucin gadi na nuna ƙuri'ar raba gardamar da aka kada na nuna cewa kashi 90 cikin 100 na waɗanda suka kada ƙuri'ar jiya Lahadi na buƙatar gwamnatin wato yankin ta balle daga Spain. Kungiyar ISIS ta yi ikirarin kai wani harin ta'addanci na daba ma wasu mata biyu ƙahar lahira a wata tashar jiragen ƙasa da ke Marseille a ƙasar Faransa jiya Lahadi. Kungiya mai tsauraran ra'ayin ta yi ikirarin nata ne ta kafar labaranta a hukumance. Wani mutum wanda ya ɗaga murya yana cewa Allahu Akbar shi ne ya daɓa ma matan biyu wuƙa kafin sojojin Faransa suka bindige shi har lahira. A halin da ake ciki kuma 'yan sandan Canada sun kama wani ɗan asalin ƙasar Somalia wanda ya kaɗe wani ɗan sanda da mota a wajen wani filin wasan ƙwallon ƙafa da ke Edmonton sannan ya ta daɓa ma ɗan sandan wuƙa kafin ya gudu. Masu sauraro da kuma kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma ɗan anjima a shirinmu na hantsi da misalin ƙarfe 8 a gogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi wato 7 kenan gogon Ghana za mu zo muku da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Kafin nan bari mu mika ta'aziyya ga iyalan ya Vice Marshal Muktar Muhammad mai ritaya wazirin dutse wanda Allah ya wucika wajiya bayan fama da rashin lafiya. Allah ya ji kansa ya sa ya huta. Allah kuma ya bada hakuri. Yanzu amaradin Ibrahim Kalmasi Garba da kuma Chibahiro Diodune da ya taya mu hada shirin sai kuma injinan mu John Ellison da ya daidaita mana sautukan. Daga nan sashin Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. Mahmud Lalo ke cewa sai mun hadu a shirin mu na hantsi idan Allah ya kai mu.